الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta bauta masa muna masa godiya yau ma ya ba mu iko za mu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau wuni na 19 a cikin watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 takwas ga watan 3 2026 a kirgen miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu fadan daidai kuma ba mu ikon aiki da daidai a wannan wuni Allah madaukakin sarki ya jarrabe ni da rasa ɗaya daga cikin malamaina wanda ne karatun alqur'ani a hannunsu hadalan mamala muhammad tukur a unguwar tudun salmanu a cikin garin bauchi ina roƙon allah madaukakin sarki ya ji kansa allah gafarta masa allah ya sa aljanna ce mu koma kuma ina roƙon al'ummar musulmai su sanya shi a cikin addu'o'insa allah madaukakin sa alqur'ani ya cece shi kamar yadda na faɗa yau kwanan wata shine 19 ga wata in allah madaukaki ya kai mu daren gaba ba wannan daren da muke ciki ba zai zama shine daren 20 ga wata kenan yau muna cikin daren daren 21 ga wata yau muna daren 20 daren 21 ga wata shine dare na farko a cikin dare ki dare ku 10 da ake cewa 10 a ƙarshe al-ashrul awakhir 10 ƙarshe suna farawa ne daga daren 21 dan haka masu son yin tahajjud masu son yin itikafi a 10 ƙarshe to daren 11 nan ya kamata a ce yayi musu su shiga itikafi shi yasa an fi so idan mutum zai shiga itikafi ya shiga itikafi kafin rana ta fadi daren da wato wunin da aka yi azumi 20 zai zama daren da yake zuwa daren 21 sai ya zama ya samu dukkan dare ku domin dare yake fara zuwa musulunci kafin wuni saboda haka daren sa na farko da zai riska ya zama ya same shi cikakke shine ya shiga ayi tukafin sa kafin rana ta fadi daren 21 haka kuma masu yin tahajjudi a masallaci tun da galibi ana yin tahajjudi ne a daren 21 ba fa labi bane dan an fara tahajjudi tun a farkon ramadana amma da yake shi tahajjudi ai ana ƙara himma ne wajen ibada a 10 kace idan ya zo to shi yasa sai ake ƙara sallar ƙara himmatuwa an fahimta ko amma ba wai dan mutum yayi sallar dare ko sun taru suna yin sallar dare a cikin sauran dare ku ba sun yi laifi bane a'a ana yin tahajjudi ne a daren dare kun 10 na ƙarshe saboda me saboda a dare kun 10 an ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara himma haka na Aisha radiyallahu anha take faɗa idan watan idan 10 ƙarshe suka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam shaddama izarahu wa ayqadha ahlihi wa ahya layla idan 10 ƙarshe suka shiga na Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah yakan kaurace wa iyalansa duk wata mu'amala da yake tsakanin miji da mata kauracewa yake yi ta sallah cikin dare kuma ya tashi iyalansa ya ce su ma su tashi su ibada to wannan ne yasa ake ƙara ibadu idan 10 ƙarshe sun zo an fahimta ko su dama 10 ƙarshe za su iya zama 10 kuma za su iya zama 9 Allah ya taimake mu Allah mana jagora da haka kamar yadda muka saba a masallacin nan ana yin itikafi amma kamar yadda aka saba sai an yi screening din mutum an samu cikin waɗanda aka sani a masallacin sun sai shi ko kuma ta hanyar wani da suka san shi saboda gudun bata gari kada wani ya zo ya shigar bultu kuma ya je rinka kawo matsaloli a cikin mutane. Allah ya mana Allah ya mana jagora. Muna tafsirin surar nan mai albarka suratul kahfi a karatun jiya mun karanta har aya ta 106 ko har aya ta 106 zamu tashi aya ta 107 cin yadar Allah madaukake sarki na da suka gabata mun karanta fadin Allah madaukakin sarki da yake magana akan kafirai da irin makomarsu bayan an yi tashin alkiyama yace kul hal nabiyukum bil aksarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا a cikin wadannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana ga mana irin makomar da kafirai za su samu kansu har ma ya ga mana daga cikin nau'ukan wadanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki akwai wanda su a ganin su aikin kirki suke yi a ganin su za su samu kikkiawan sakamako akan aikin da suke yi ba su sani ba shi aikin baban giwa suke Allah madaukakin sarki yace waɗannan kafirai mu ko musu ita ce wuta jahannama to al'adar alqur'ani idan yayi bayanin kafirci da makomar kafirci to zai yi bayanin kuma imani da makomar masu imani saboda kowa ya zabo wanda ya masa alqur'ani yana tafiya da abubuwa guda biyu ne at-targhib wa tarhib ya kwadaitar kuma ya tsoratar wani lokacin ya fara kwadaitarwa kafin ya tsoratar wani lokacin kuma sai ya tsoratar sai kuma ya kwadaitar to nan an tsoratar ne da farko dan an ce waɗanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki suke karya dokokin sa suka ki imani na gaskiya ga irin sakamakon da za su samu kansu Allah ya ce fala nuqibu lahum yawmal qiyamati waznan ba za mu nauye mizanin su ba na alkiyama mizanin su na ayyukan lada ba zai nauyi ba domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace rana alkiyama za a zo da wani mutum in ka ganshi da babban jiki ranar alkiyama la yazunu inda Allahi janaha ba'udati amma idan aka auna shi a wajen Allah madaukakin sarki ba zai kai fiffiken sauro ba saboda rashin nauyi domin yana daga cikin abin da ahlus sunna wal jama'a suka tafi a kansa shi wannan au da ake yi au ne wato kala kala ana auna mutum shi kansa jikinka za a auna shi kuma ba wai yawan tebarka ko yawan jikinka ne shi zai bada nauyi ba a'a yawan imaninka da aikin ka na gari shi zai bada nauyi ana kafa hujja da hadisin Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda akan wannan Abdullahi dan Mas'udin radiyallahu ta'ala hu mutum ne wanda yake da siririn kwabri kwabrin sa dan siriri ne shine zai hau bishiya sai wasu daga cikin sahabbai suka ga kwabrin da ya bayyana sai suna masa dariya saboda irin kwabrin nan ne dan siriri sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace kuna mamaki ne kuna dariyar kwabrin sa ne yace wannan kwabrin nasa da kuke gani a ranar alkiyama idan aka dora shi a mizani ya fi dutsen Uhud nauyi kaga wannan yana nuna cewa wato su kansu mutane za a sa su a mizani amma abinda zai sa kai nauyi shine imaninka da aiki na gari sannan bayan haka za a auna littattafai littafin mutum da aka rubuta na ayyuka shi ba za a auna shi gwargwadon aikin alherin ka gwargwadon nauyin mizaninka idan aikin alherinka shi ya fi yawa a cikin rubutu to mizaninka na aikin lada zai rinjaye idan kuwa na sharri ne yawa Allah ka tsare mu to wato mizanin zunubai shi zai rinjaya daga cikin abin da ke nuna cewa za a gwada littattafai hadisin sahibul bitaqa da zai cikin sahih bukhari da sauran littafin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yace wani mutum zai zo ranar tashin alkiyama da tilin ayyuka na zunubai ladansa kuma yan kadan sai Allah madaukakin sarki bayan an gwada aikin sa zunubansa sun ranjayi aikin sa na alheri ashe akwai wani abin da Allah madaukakin sarki ya ajiye masa ya oye masa dan ya nuna girman wannan kalmar sai Allah madaukakin sarki ya ce akwai wani aikin nasa gashi tambu ku dora ba abin da ke jikin wannan littafin da ba dora ba la ilaha illallah kalmar shahada ce wanda yayi ta kubutacciya daga dukkan hada Allah da wani yayi aikin barna da yawa amma fa ya rike tauhidi ya kadaita Allah da bauta bai yadda ya cakuɗa bautar Allah da wani ba dan haka da aka dauko wannan takarda sai mutumin ya ce ya Allah me wannan yar takarda za ta yi akan wannan takaddun da suke da nauyi haka me za ta yi sai Allah madaukaki sai ce ku dora masa idan aka dauki wannan takarda aka dora saboda tsantsan tauhidi da yake da shi wannan takaddar ita kadai sai ta ranjayi sauran ayyukan gaba daya malamai suka ce kun ga wannan yana nuna ashe littattafai ma za a gwada su sannan haka nan aiki shi kansa aikin za a mai da shi jiki za a mai da ayyuka jiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a daura ayyuka a mizani ayyukan nan za a mai da su jiki ne Allah madaukakin sarki shi zai mai da abinda yake ba a ganin sai kuma ana ganin sa kuma a daura shi a mizani a gwada to wannan duka ana tsoratar da waɗanda suka kangare ni su bar hanyar kangaren nan su koma hanyar Allah su bar hanyar sabawa Allah su koma hanyar bin Allah su bar ku hanyar shirka su koma hanyar tauhidi su bar hanyar bid'a su koma hanyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duka tsoratarwa ake yi akan kaucewa tabarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tunda an tsoratar to kuma sai a kwaleitar idan kuka bari din kuma kuka koma kan turbar daidai wani irin sakamako Allah madaukaki zai muku shine Allah madaukaki sarki yace innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki na kwarai kanat lahum jannatul firdausi suna da aljannatan firdausi wato nuzulan a matsayin masauki da Allah madaukake musu khalidina fiha suna madawwama a cikin wannan gidan na aljannatul firdausi la yabghuna anha hiwala ba sa neman canci gabarin ita wannan aljannar waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari Allah madaukakin sarki zai ba su madaukakiyar aljanna mafi daukaka ita ce aljannatul firdausi mun sha jin hankalin yan uwa cewa ba abin da yake sa a samu girma abun Allah a tsira gobe alkiyama sai abubuwan nan guda biyu imani da aiki nagari duk abin da wani zai dora ka ya ce maka hanya ce da zaka jira in dai ba imani bane da aiki nagari to ƙarya yi maka abin da zai sa ka tsira kawai wallahi shine imanin ka da aikin ka nagari dangantakarka da gatarka da kusancinka da wani duk ba zai amfane ka ba in baka yi imani da aiki nagari ba ayi imani da Allah da dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta imani da shi sannan kuma a ce ayi aiki nagari aiki nagari kuwa shine wanda aka yi shi saboda Allah kuma aka yi shi akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa kullum mu rinka bincike mu rinka tambayan malaman Allah menene daidai wanne ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta kullum kai kokari ka rinka koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka yi babu alkhairin da yake biyayya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shari'a kamar shari'ar ta annabi alaihi salatu wasallam duk wata shari'a in ta saba wata annabi to ba shari'ar gaskiya bace mafi alherin shari'a to ita ce shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki yace lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari suka yi aiki na kwarai ayyuka na kwarai kanat lahum jannatul firdausi nuzulan suna da aljannatul firdausi a matsayin masauki ita wannan aljanna ta firdausi ita ce mafi daukai mafi daukakar aljanna dukkan aljannu aljannatai da Allah madaukake suke tare da masu imani babu wanda take da daraja kamar firdausi annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna fil jannati 100 daraja a'adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma bainal jannatayn kama bainas samai wal ardi annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku sani lalle aljanna tana da darajoji guda 100 haka manzon Allah yace aljanna tana da darajoji 100 Allah madaukakin sarki yayi tanadin wannan aljannatai lil mujahidin fi sabilillah ga masu jihadi saboda Allah wannan jihadi ya hada da jihadi da takwabi ya hada da jihadin da zaka yi dan bautawa Allah madaukakin sarki kokari da zaka wajen tsayawa hanyar Allah madaukakin sarki domin ba masu jihadi ba masu zuwa jihadi da takwabi ne kadai suke shiga aljanna ba wannan yake nuna almujahidin fi sabilillah ana nufin dukkan wanda ya tsaya ya jure a hanyar Allah subhanahu wa ta'ala to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma bainal jannatayn kama bainas samai wal ardi tsakanin kowace aljanna da aljanna kama bainas samai wal ardi kaman nisan sama da kasa kamar nisan sama da kasa tsakanin kowace daya da kowace daya annabi yace wa idza sa'altum Allah fas'aluhu al firdaus in za ku roki Allah to ku roke shi aljanna firdaus ku roki Allah madaukakin sarki a cikin aljannar ku roke ya ba ku firdausi fa innahu awsatul jannati wa a'la al janna annabi sallallahu alaihi wasallama ce domin ita ce zababbiyar aljanna kuma ita ce mafi daukakar aljanna wa fawqahu arshur rahman kuma al arshin Allah ma akan aljannar firdausi yake wa minhu tufajjiru anharul janna daga cikin aljannal firdaus ne dukkan koraman aljanna daga can suke bubugowa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara to kaga anan Allah madaukakin sarki yana gaya mana kololuwar aljanna ne wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari Allah madaukakin sarki ya musu tanadin aljanna da tafi kowace aljanna tsada ita ce aljannal firdaus kuma bayan wannan aljannar da ni'imar da take cikin ta darajar da take ciki sai Allah madaukakin sarki yace khalidina fiha dawwama za su yi a ciki domin duk dadi komin yawan sa in dai aka ce zai kare to akwai matsala zai kare akwai matsala duk abin da kake da shi duk dadin da kake ji a duniyar nan idan wani abokin ka ya mutu ko wani kusa da kai ya mutu sai hankalinka ya tashi saboda an maka alat ne ka tuna fa kai ma me wannan abin da kake da shi din zai yanke akwai hazimul ladzat tana nan zuwa mutuwa za ta zo ta yanke maka wannan rayuwar da kake ci to shi yasa duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya faɗa aljanna da ni'imar da take ciki sai ya ce khalidina fiha suna madawwama a cikin ta wannan dawwamar ita take tabbatar da cikan ni'imar aljanna dukkan dadi in dai ba za a dawoma cikin sa ba to ai rage gene matsala ne na sha buga misali idan aka ce Allah madaukakin sarki ya sa rayuwar ka zaka shekara 70 amma sai aka ce zaka yi shekara 40 cikin jin dadi da walwala duk abin da kake so zaka yi a shekara 40 din da komai kake so kana da shi amma a shekara 30 din karshe za a sha kwakwa ya kake zamani wannan 40 din za ta yi maka dadi ai duk abin da kake cike da ka tuno wannan 30 din mai zuwa wallahi malam sai ka ji abincin da kake ci ba dadi saboda kana tunawa kwakwar da za a sha to shi yasa Allah madaukakin sarki kullun sai ya ce mana dawwamar da za a yi a cikin ni'imar aljannan nan shine cikar ni'imarta khalidina fiha la yabghuna anha hiwala kuma ba sa neman canji gabarinta ka iya samu mutum duk abin da yake da shi a rayuwarsa na jin dadi to dan adam sai kaje yana son canji yanzu a ce ka faɗi abincin da ka fi so a duniya duk abin da ka fi so a duniya na abinci ka faɗa sai a ce burai wata shida ana kawo maka kana ci dan Allah zaka yi jure shi to ka gani wani ce sati ma karshe in ba su abin sai kai ne yahudu in bakali hawa kai fa'i hago kace lan nasbiru ala ta'amin wahidin Allah mala mutum ana kawo masa dambun kaza da dambun zabi da farfesun dawisu da waye da waye duk a kawo masa amma wallahi in aka dade wajen sai ya ce rogo yake su eh ya gaji don haka Allah madaukakin sarki ya gina duniyar to amma ita wannan aljannar Allah madaukakin sarki yace la yabghuna anha hiwala ba sa taba neman canci yanzu ko mukami ne na duniyar nan duk abin da wani ya samu fa na daraja na daukaka to sai kaga kuma yanzu yana son wani abu daban ne ba wannan ba haka rayuwar duniya take duk abin da kake nema an ka same shi to sai kaga yanzu ko ba shi kake so ba wani abu daban kake so matashi in ya taso zaka ga ba abin da yake so irin ya gane yayi kyakkyawar mota da kyakkyawar amarya da kyakkyawan gida ko ba haka bane da yan kyakkyawan da yan dan kyakkyawan alat ba abin da matashi yake so kenan amma lokacin da ya samu wadannan kuma to sai kaga yanzu lissafin sa ya canza kuma eh da motar burin sa mai kofa ɗaya ne yanzu kuma wata Prado yake angowa haka rayuwar take da gidan kasa ne burin sa yanzu bai ne yake so kuma in yayi wancan din ma ba zai saki zai sake buri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka ake guje tsakanin ajali da buri kullun kana bin buri a guje ajali kuma yana binka a guje ba za ka iso burin nan ba har ajali ya iso ka saboda shi burin ba zai kare bane da ka iso wannan sai ka zo ne dan kasuwa in yana da jari da jarin sa 400 kullun burin sai cika 500 ne yana cika 500 sai hango miliyan da duk ran da ya samu jarin miliyan 10 to yanzu miliyan 100 yake hangowa haka ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana libni adama wadiyan min dhahabin labtagha bihi mafalif wa la yamla'u batna ibni adama illa turab annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce za a ba wa dan adam fage manyan fage guda biyu na gol a ce nasa ne wadin fili ne tarwal a ce duk gol ne ga wani mata nan duk gol ne nasa ne da waɗannan guda biyun zai hawo yana nemo wani uku to da fagen kuma zai shiga nemo kwari na uku kuma annabi ya ce ba abin da zai cika cikin dan adam sai kasa sai ya shiga kabari buri ba ya kare ba kisa za ka ga mutum yana ta fafatuka fafafafa ungosu shi da burinsa ne ya zama dan majalisar jiha da ya samu dan majalisar jiha kuma sai ka ga yana cewa majalisar tarayya ko majalisar tarayya in yaje zai isa nan sai ya ce senate in bai je senate ba wanda ya ce gwamna yake so yanzu da gwamna da sanata wanne kuwa ne ba gwamna ya fi ba sai ya gama gwamnan tenuwa hudu kuma sai ya ce sanata yake so kuma kaji na ga sanatan da ya ce da ya fada a zaɓe ya ce in wata shekara ta zo zai koma ne reps ka duba dumo shi kenan saboda dai a yi dai a rinka yi da shi to Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa yan aljanna idan suka shiga aljanna la yabghuna anha hiwala dan mu gane cewa bambancin da rayuwar duniya ita rayuwar duniya duk abin da ka samu sai ga kana son canji ko additional kari akan wancan din amma su la yabghuna anha hiwala ba sa neman a canza musu da komai sai Allah ya ce mai madaukakin sarki yace kul ka gaya musu law kana al-bahru midadan da a ce teku tawada ne li kalimati rabbi saboda kalmomin ubangiji na lanafida al-bahru da tekun ya kare qabla an tanfada kalimati rabbi kafin kalmomin ubangiji na su kare walau ji'na bi mithlihi madadan da a ce ma za a zo da wasu misalin su madadan na kari Allah madaukakin sarki yana gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi umarni aka ce da shi ya ce da a ce Allah madaukakin sarki zai mai da dukkan kogi da ke ban kasa a ce a mai da shi midad shine tawada da za a rubuta ita a nemi alkaluma suna rubutu a can rubutu da duk wannan tekun gaba ɗaya sai ya kare kalmomin Allah madaukake ba su kare ba lokacin da Allah madaukakin sarki a kamar da Imam al-Baghawi da wasu ga cikin malaman tafsiri suka kawo da Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah suka kawo lokacin da Yahudawa suka ba da tambayoyi Quraishawa kamar yadda ya gabata a karatun baya daga cikin tambayoyin da suka yi ai an ce su tambayi manzon Allah dangane da ar-ruh rai me rai ne sai Allah ya saukar da wayas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila ba ba su amsar da suka nema ba sai aka ce wama utitu min al-ilmi illa qalila ba komai aka ba ku na ilimi ba sai dan kadan sai Yahudawa suke cewa a mu ba ilimi kadan aka ba mu da aka ba mu at-taura a ce amma mu ilimi kadan mu ilimin mu da yawa domin amma mu at-taura suka ce sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wani aya ka gaya musu ita fa at-tauran a cikin ilimin Allah madaukakin sarki dan kadan ne domin kalmomin Allah madaukakin sarki inda a ce duk kogi zai zama tawada ai ta rubutu da kogin kuma a karo wani adadin sa misalin sa ai ta rubutu da sai kogin ya kare kalmomin Allah ba su kare ba da za a yi ta rubuta a yi ta rubutu a yi ta rubutu har sai waɗannan sun kare kalmomin Allah ba dokokin sarki ba su kare ba ilimin Allah bai kare ba ashe kenan at-taurar yar kadan ce a cikin ilimin Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah madaukakin sarki ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam gani Allah madaukake sarki ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam da a ce abin da ke ban kasa min shajaratin nabishiyoyi aqlamun da a ce alqaluma ne wal bahru yamudduhu a ce kuma teku shine yake masa tawada min ba'dihi sab'atu abhudin bayan wannan kogin ma a karo wasu tekunan wasu kogin guda bakwai ma nafidat kalimatullah da kalmomin Allah ba za su kare ba inna allaha azizun hakim Allah gagarau ne hakimun mai hikima ne kuma shi dukkan aikin sa baki daya a ga wannan Allah madaukakin sarki yana gwada mana wato kalmomin Allah madaukakin sarki ba su da iyaka domin malamai suka ce wannan fa min babin misali ne domin ai a wani zai ga kamar cewa ana kwatanta kalmomin Allah madaukakin sarki ne da iya abinda bishiyoyi da koguna a matsayin tawada za su iya rubutawa kisa a misali ne domin an ce su din za su kare kalmomin Allah ba su kare ba hujjojin da Allah madaukakin sarki yake da su wanda yake saukarwa bayi ba za su kare ba duk tawadan nan ai ta rubutawa ai ta rubutawa dukkan su sai sun kare amma ilimin Allah subhanahu wataala bai kare ba ayoyin Allah madaukakin sarki suke nuna kadai takassa da shari'ar Allah madaukakin sarki ai ta rubutawa wallahi sai ta wadda ta kare amma kalmomin Allah madaukakin sarki ba su kare ba sai Allah ya ce kul innama ana basharun mithlukum mai girma da daukaka yace qul ka gaya musu innama ana basharun mithlukum iyaka ni dan adam ne mutun ne mithlukum misalunku yuha ilayya amma ni ana mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid, lalle ku sani abun bautarku abun bauta ne guda daya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, wanda yake fatan ganin ubangijinsa, faly'amal 'amalan salihan, to ya aikata aiki nagari, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, kada yayi tarayya da kowa a cikin bautar ubangijinsa. Wannan aya wanda ita ce karshe a cikin wannan sura mai albarka, suratul kahf, bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi irin girman kalmominsa wanda yake yin su lokacin da yaso a lokacin da yaso, da za a rubuta su, a ce za a yi ta rubuta su da tawada, tawadar kuma ta zama koguna ne a karo guda bakwai, da dukkan bishiyoyi gaba ɗaya su zama alkalami, za su kare kalmomin Allah madaukakin sarki ba su kare ba. To sai aka koma kan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, bayan Allah madaukakin sarki ya girmama kansa, ya girmama kalmarsa, ya nuna cikar kalmarsa, kuma sai ya koma yana jan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan Annabi alaihi salatu wasallam, yayi tawadu, ya nuna wa kafirai shi fa ba Allah bane, shi ma bawan Allah ne, dan haka shi ma bawa ne daga cikin bayin Allah, Allah madaukaki ya aiko shi. Dan haka yace kul ka gaya musu innama ana basharun mithlukum, ni fa dan adam ne misalinku, manzan Allah mutum ne, duk wanda yace manzan Allah ba mutum bane to ya karyata Allah, domin albashar shine mutum, kuma Allah madaukaki sarki ne yake fada akan sa. Babu wanda ya san bayinsa kamar Allah da ya halicce su. Akwai wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Allah da ya halicce shi? Babu wanda ya kamar shi. Abin mamaki ne mutumin da yake karanta Alkur'ani kullum, amma a duka musu da shi har yana cewa wai Annabi ba mutum bane. Kalmar bashar haka ta zo da yawa a cikin Alkur'anin nan, kuma ta zo a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace innama ana basharun ansa kama tansawu, fa idza nasitu fadhakkiruni, annabi yace ni fa mutun ne, wal innama ana bashar ansa kama tansawu, ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa, dan annabi ya nuna maka cewa shi fa ba Allah bane, kada a dauki haƙƙin Allah a bashi, yace maka ni ma mutun ne, dan haka ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa, inna manta ku rinka tuna mun. Ai duk wannan saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ba a daukan haƙƙin Allah a bashi, idan ba a bada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin Allah ba, akwai wani mahluki da za a bashi haƙƙin Allah? Babu. A daina cakuɗa mutane takardu, domin cakuɗa takardu ake yi a wautar da hankalin mutane, a ce musu Annabi ba mutum bane, kuma a ce ana nufin girmama Annabi ne. Yaya za ka girmama Annabi da ƙaryata shi da abin da ya zo da shi? Domin in ka ce Annabi ba mutum bane, ka fa ƙaryata maganar da ya zo da ita daga wajen Ubangijinsa ne, to ka girmama shi kenan, ai ka kaskantar da shi. Haɗari ne mai girman gaske mutum ya je ya riƙa jin cewa Annabi ba mutum bane. Da Allah madaukakin sarki ya ce kul innama ana basharun mithlukum, ni mutum ne mithlukum misalum, mutum ne kamar ku, yadda kuke Allah madaukaki halicce ku a matsayin mutane da irin sufar mutane, ni ma haka Allah halicce ni irin sufar mutane, irin abubuwa da Allah madaukakin sarki ya sa wa dan adam a matsayin sa na dan adam yana yi, ni ma nayi. Da haka yasa manzon Allah yana mantuwa, manzon Allah yana barci, manzon Allah yana ciwo sallallahu alaihi wa sallama, amma wannan ya rage darajar manzon Allah? Bai rage darajar sa komai ba. Kalmar mithlukum, wasu daga cikin yan uwa in sun zo fassarawa suna cewa Annabi mutum ne kamar kowa, gaskiya wannan kalmar akwai rudani a cikinta, ni ina ganin bai kamata a fassara wannan da a ce Annabi mutum ne kamar kowa ba, domin duk abin da yake da fuska guda biyu, fuska ɗaya mai kyau, fuska ɗaya marar kyau, to karka yi amfani da ita akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi wanda yake faɗa baya nufin mummunar, mai kyau yake nufi. Irin abinda na faɗa ɗin nan cewa Annabi mutum ne, irin al-awaridul bashariyya, abinda suke bijirwa ɗan adam suna bijirwa Annabi. yana cin abinci yana jin yunwa yana jin kishi ya sha ruwa yana zagaya bayan gida yana barci yana ciwo al'awaridul bashariyya abubuwan da suke bijiro dan adam suna bijiro masa haka mutum ne kar ku dauke shi shi ba mutum bane shi yasa aka ce qul inna ma'ana basharun mithlukum to wanda yawanci wanda suka fassara haka kai duka ma wanda suke fassara abin da suke nufi kenan to amma kalmar ce take da harshen damo kun kace wani ya ce kace annabi mutum ne kamar kowa sai ce kamar kowa yanzu kowa kowa annabi kamar kowa yake ko wani kaskantacce ya ce kamar shi yake da kaskanci da kaza da kaza da kaza ya tafa dan wasu sufofi kaskantattu a cikin ɗan adam sai ce in kace kamar kowa to shi ma fa gane da yake da wancan kenan wai kake nufi kuma kai ba haka kake nufi ba to amma tunda kalmar tana da rudani a ajiye ta tana aiki da ita yana daga cikin abin da ya kamata duk kalmar da za ta bada ihani za ta bada wata fiska mara kyau to ka ajiye ta wannan shine tarbiyyar da alqur'ani ya mana akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suke kiran annabi da ra'ina ai su a wajen su ba matsala bane in za su yi magana da annabi sai dan saurare mu ji maganar mu sai su ce ra'ina da larabci unzurna ma'anar sa kenan ji abin da zamu faɗa maka saurare mu ji maganar da zan yi shine ra'ina amma sai yahudawa su kuma a yaran su zagi ne su ma sai su zo suna gaya wa annabi alaihi salatu wasalam amma su suna nufin zagi sai Allah madaukake sarki yace ai kansulin din kalmar adina amfani da ita yace ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la taqulu ra'ina kar ku ce ra'ina kar ku fada wa qulun dhurna ku ce saurare mu wasma'u ku ji abin da aka gaya muku Allah madaukakin sarki sai hana su duk da cewa a wajen su ma'ana mai kyau ne duk saboda girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi haka to mu ladabtu da irin wannan ladabin da Allah madaukakin sai nuna wa sahabbai annabi alaihi salatu wasalam lokacin yana da rai yana cikin sahabbai alkunyar manzon Allah Abul Qasim shine alkunyar annabi to cikin sahabbai su ma akwai wanda ake cewa su Abul Qasim tunda alkunya ne tun baban Al-Qasim shi ma wani sai kansa baban Al-Qasim annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce tasammu bismi wala takannu bi kunyati ku sa sunana amma kar ku sa alkunyata me yasa annabi ya ce haka suka ce saboda a lokacin abin da yake faruwa in an ce ya Abul Qasim ashe da wani ake sai manzon Allah ya dauka da shi yake ba a kasantar da annabi ba sai ya zama babu ladabi a ciki sai manzon Allah ya ce ku daina yin haka saboda annabi ya fi karfin yana waje a kira wani ya dauka wai shi aka kira ko a kira shi wani ya dauka shi aka kira sai aka hana Abul Qasim shi yasa wasu malamai suka ce bayan rasul annabi sallallahu alaihi wasallam an halatta zaka isa Abul Qasim saboda lokacin ko an ce Abul Qasim an san ba annabi bane tunda annabi ya rasu duk wannan menene tarbiyya ce ta girmama janabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kalmar innama ana basharun mithlukum tana daga cikin kalmar da ta kawo kura daya ta kawo kura da yawa da fassarar da wasu ake cewa annabi mutum ne kamar kowa sai a dauka a kaiwa waɗanda ba su fahimci gaskiya ba sai a ce kun ji ba abin da suke faɗa cewa suke annabi wai kamar kowa ne wato kamar kaza sai su faɗi kaskantun wasu abubuwa kun san harkar manzon Allah sai ana kiyayewa ba zan iya faɗan kalmomin kaskantattun ba kuma jingina in yi misali da annabi ba zan iya ba saboda harkar manzon Allah ta wuce wasa amma dai na san kowa ya fahimci inna na dusa kowa ya fahimci bayanin da nake so yi dan haka magabata na kwari suke
idan za su yi misali da annabi alaihi salatu wasalam to suna zaben hanyar da suka san cewa kalmar da za su faɗa ba za ta zama hadari gare su ba to kuma yana da kyau mu rika kyakkyawan zato wa junanmu wanda yayi wannan fassarar da muka ce abatta yafi tsakani da Allah in dai musulmi ne ballantana a ce malami ne ka san wallahi baya nufin cewa manzon Allah bashi da daraja ka san baya dumin haka me yasa zaka lazumta masa wannan abu ka san ba haka ke ni ina ganin irin wannan abu wallahi kofa muke budewa kanmu irin abubuwan da ake yi na ƴan shekarun nan mutum yana yin magana charab zai a cafke shi a ce ai ya ci zarafin manzon Allah ne ya ci zarafin annabi ne da yawa fa an san ba zarafin annabin yake ba ko ba shi da niyyar manzon Allah zarafin annabi idan yayi kursuran lafazi abinda ya kamata ka san a ce bawan Allah wannan lafazin da kai amfani da shi a wajen manzon Allah kuskure ne ka janye amma ba za a tada alkiyama a kama mutum a ce dole sai an kashe kotu sai an tirsasa shi sai an tirsasa gwamnati ta kashe kotu haka ba ke wasu kuma sun sanya rawani ne a matsayin malamai amma babu karatu dan haka sai kaga abubuwan da suke yi ba na malinta bane su irin wannan abin da ya kamata shine a hana su karantarwa ne hana karantarwa mu daidai ne idan mutum barna yake daidai ne in mutum yana barna ana shigarantarwa wanda yazo yace misali ya dauki wata dabba sai ya sifanta ta yace annabi ko yace in kaga wata dabba annabi ka gani wannan ya kamata lokacin da za a kira shi a ce aina kaga wannan a wani karatu ka gani ba zai bara karatu ba to addini ana yin sa da molanka ne bai waye ka taba bayo yayi taba yin wannan abin da kai idan an gada ba bai san karatun bane shikenan a hana shi karantar ba da bi iya ba eh je karatu je karatu tukuna Allah ka tsare mu harshen mu daga fadan abin da ba daidai ba akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace kul inna ma ana basharun mithlukum ni mutun ne misalin ku in kace mutun ne kamar kuma ba zai zama matsala ba mutun ne kamar ku amma cewa kamar kowa dinnan nan suke rikewa kowa dinnan kalmar kowa dinnan ita ce rikewa amma daga jin cewa yuha ilayya ta yaya za a ce daidai yake da mu darajar sa daidai yake da mu a ina ba zai yi ba amma cewa bashar ne shi Allah ne ya fada dole mu fada ko bu suriya abin da ya fada kenan cikin alburda wa mablagul qawli fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim yace karshen magana dai shi dai annabi mutum ne amma khairu khalqillahi shine mafificin halittun Allah gaba daya amma dai mutum ne to da zaran ka ce ba mutum bane to fa ƙaryata irin waɗannan ayoyin da kake wanda suna nan a cikin alkur'ani da yawa amman wahayi ni annama ilahukum ilahun wahid cewa abun bautar ku abun bauta ne guda daya mafi girman abin da aka yi wahayi wa annabi alaihi salatu wassalam shine kadaita Allah madaukakin sarki da bauta shine mafi girman sakonnin annabawa duk abinda aka ce maka wannan abin addini ne amma sai yana nuna yi wa Allah abokin tarayya to ƙarya ne ba addini bane ba addini bane Allah bai yadda hada shi da kowa ba bai yadda hada shi da mala'ikunsa ba wajen bauta bai yadda hada su da annabawansa ko manzanninsa wajen bauta ba bai yadda ba shi yasa su bayi ke ce musu bayi dan ka gane su ma bayi ne na Allah mala'iku ya ce musu bayinsa ne bal ibadu mukramun in ya faɗi annabawa ma sai ce innahu min ibadina al-mukhlasin kaga yana daga cikin bayinmu dan ka gane cewa duk girman annabi bawa ne fa abun Allah ba za ka dauki haƙƙin Allah madaukaki ka bashi ba shi ma ba zai yinda ba Allah madaukakin sarki yace fa man kana yarju liqa'a rabbihi, duk wanda yake kauna ko fatan ganin ubangijinsa. Al-liqa'a anan malamai sun fassara shi da fiska daban-daban. Wasu suka ce al-liqa'a liqa'a Allah ay ru'yat Allah, duk wanda yake so ya ga Allah. To ga dabara abinda zai yi ya samu ganin Allah, falyamal amalan salihan, to ya aikata aiki na kwarai. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kada ya hada Allah madaukakin sarki ubangijinsa da kowa a wajen bauta. Wannan shi zai baka ga Allah. Wasu sun fassara ar-raja da ma'anar al-khawf, domin ar-raja tana zuwa da ma'anar al-khawf. Sai kace fa man kana yarju liqa'a rabbihi, wanda yake jin tsoron gamuwa da ubangijinsa, to fal ya'mal amalan salihan, ya aiki da gani. Wannan duka ma'anonin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za su goyi bayan su, domin tsoron Allah madaukakin sarki yana daga cikin abin da yake wajibi ne. Hakanan ganin Allah yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. wannan aya karshanta yana daga cikin mafi girman abin da malamai suke kafa hujja da shi wajen wajabcin dukkan abin da zaka yi, kai shi saboda Allah, kai dan Allah, sannan kuma kai kokarin koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Suka ce ma idan kana so aikin kai karbu, to dole sai ka cika waɗannan sharuɗa guda biyu. Tana daga cikin shurut qabul al-amal, sharuɗa ne na karban aiki. Aiki baya karbuwa sai an yi shi saboda Allah, hakanan baya karbuwa sai idan an yi mutaba'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya hada Allah da wani a wajen aiki, to Allah madaukakin sarki zai bar masa, zai bar wancan ya ce ka je biya ka. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu, haka ayi cikin hadithul qudusi. Duk wanda ya aikata wani aiki amma sai hada ni da wani a cikin aikin, taraktuhu wa shirkahu, zan bar shi da shirkarsa. Ma'ana ba na bar musu kayan su can ya je ya karasa kayan sa, ya je can wancan ya biya shi. Tana daga cikin ayar da take tsoratarwa akan yin abu ba dan Allah ba, riya, tarkon shaydan da ba su imani. Shi mai imani mafi girman tarkon da shaydan yake sa masa shine riya. In ya dora shi akan sabawa Allah ya ki, ba zai yi ba. Ya hana shi aikata farallai ba zai bari ba, ya sa shi aikata haramun ba zai aikata ba, to sai ya zo ya bata masa aikin nasa na garin yake yi. Idan in yayi saboda ba dan Allah ba, shikenan. Yana daga cikin waɗanda za su yi ta aiki a duniya sai sun je lahira sun rasa komai. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar. Annabi yace mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro shine ash-shirku al-asghar, karamar shirkan nan. Sahabbai suka ce wa bashirku al-asghar ya rasulullah, mecece mafi kankantar shirkar? Qala, sai manzon Allah ce ar-riya'u, ita ce riya, ita ce riya, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shirka ce wanda takan hana mutum ya samu ladan aikin sa lahira. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wasu nau'ikan mutane guda biyu uku, waɗanda in ana maganar mutanen kirki a zahiri babu kamar su, amma da yake abin sun yi shi ba dan Allah ba, ba za su samu ladan abin Allah madaukakin sarki ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin mutane guda uku makarancin alqur'ani, mai jihadi a hanyar Allah, mai dukiya da yake ciyar da bayin Allah. Wannan in ka same su, to ka gama samun mutanen da a zahiri suka kai kololuwa wajen girma agun Allah a zahiri, amma Allah madaukakin sarki ya san abin da suke yi ba dan shi suke yi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a zo da su ranar alkiyama, a zo da wani makaranci ga hadda tilawa ta zauna zanzan ga sauti ga tatbiki duk yana da shi ya iya, sai da kash ba dan Allah yake yi ba, yana yi ne dan a ce ya iya, dan a ce shi gwani ne, dan ya burge mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace za a zo da shi a ce kai ne wani makarancin nan yi, yace me yasa kake wannan karatun nan, me yasa kai wannan karatun, yace yayi ne saboda ya samu yardar Allah, amma kuma Allah ya sani, yace kazabta ƙarya kake, innama qara'ta li yuqalu laka qari, ka karanta ne dan a ce kai makaranci ne, wa kankila ko ba an riga an fara. Annabi sallallahu alaihi wasallama ce karshe a kama shi a jefa shi cikin wuta, bayan a rayuwarsa kowa yana ganin sa gwanin ban sha'awa, ana ganin sa mutumin Allah, wannan mai jin sallar tarawih ya shiga in bai dan Allah ba, mai jin sallar tahajjudi in bai dan Allah ba ya shiga, mai jin bakin alqur'ani in ada tafsiri in bai dan Allah ba ya shiga, mai tafsirin alqur'ani in bai dan Allah ba ya shiga, duk wanda bai dan Allah ba ya shiga ciki, babu wanda zai hasara kamar mutumin da aka masa irin wannan shaidar ta aikin Allah, amma kuma yazo ba dan Allah yake yi ba. Allah ka tsarkake mana zukatan mu. Nabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da yake da dukiya yana ta ciyarwa saboda Allah, amma kash shi ma yana ciyarwa ne saboda a ce ai wani mai kyauta ne, mana akwai kyauta shi ba dan Allah yake yi ba, shi ma karshe abin da za a ce musu kenan, kai ne dan a ce kana yi kuma shikenan, iya iya ladanka kenan, a sa shi cikin mota. Na ukun su mutumin da yaje jihadi ashe yana yi ne saboda a ce shi jarumi ne, shi kwararre ne. Kaga wannan hadisi yana daga cikin hadisin da yake bada tsoro sosai ga waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya suna daga cikin mutanen kirki, to su yi kokari aikin da suke na kirki din nan su zama dan Allah suke yin sa. Duk abin da kaga cewa akwai alamar ya sanya ka ka zama ba dan Allah kake yi ba, to ka bar wannan hanyar. Mai wa'azi, in za ka yi wa'azi wa wani, wallahi lokacin da za ka halarto Allah a zuciyarka, ka ji cewa saboda Allah za ka yi, shi yasa masu kabbara ba za su rudar da kai ba, saboda dan Allah kake, ka nutsu, kar yan kabbara su kai ka su baro ka, wallahi idan yan kabbara suka zuga ka ka je ka faɗi wasu maganganu kuma ba dan Allah ka faɗa ba, baka nufi Allah da su ba, ka nufi ka zuga su ne su ƙara maka kabbara, aikin banza fa kai, kana zuwa lahira za a ce ai an biya ka, dama kabbara kake so a maka kuma an maka, yayi Allah ka tsare mu. Ya Allah madaukakin sarki, cikin ayyukan mu Allah ka sa dukkan ayyukan mu dan kai muke yi, Allah Allah kar ka sanya ayyukan mu akwai rabon shedan a ciki, Allah ka raba mu da riya, Allah ka raba mu da riya. Ya Allah madaukakin sarki ka ba mu ikhlasi, duk abin da zamu yi Allah ka sa mu yi domin ka, abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.